Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 27 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin kayayyakin masarufi a Najeriya na ci gaba da hauhawa tun bayan da aka cire tallafin man fetur a kasar.
Babban dalilin da yasa aka samu wannan shine na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi. Lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu.
Hukumomi a jihar Borno Najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin Chadi waɗanda ayyukan mayakan Boko Haram suka kasara a baya. Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele Kaya zai gabatar. A wannan makon ma ci gaban tattaunawar da shirin yake yi ne da matasa a garin Gashuwa da ke jihar Yobe Najeriya. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Jami'an ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce dakarun Isra'ila da ke yaƙi a yankin 'yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan sun kashe akalla Falastinawa 8 da ya haɗa da ɗan bindiga guda a cikin sawa'i 24 a yayin da wani ɗan dangwalolan tsagaita wuta a yaƙin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza ya shiga rana ta 3. Tashin hankali ya ƙaru a yankin gabar kogin Jordan a 'yan makonnin nan tun bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ran 17 ga watan Oktoba da ya gabata, lamarin da ya ƙyasta wutar yaƙi a yankin nazirin Gaza. Dakarun Isra'ila sun kashe gwamman Falastinawa suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin gabar kogin Jordan. Ma'aikatar lafiya ta Falastina ta ce an kashe Falastinawa 5 a yankin Jenin, an kuma kashe wasu 3 a wurare daban-daban a yankin na gabar kogin Jordan. Ma'aikatar ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe matashi ne a Albira da ke tsakiyar yankin gabar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe Falastinawa 5 a yayin wata musayar wuta a yayin da suke gudanar da wani aiki a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin, inda suka je kama Falastinawa da suke zargi da kisan wani Bayahude da ɗan shi a wurin wani wanke motoci da ke yankin na gabar kogin Jordan a farkon wannan shekarar. Kafar yada labaran Siriya ta sanar a jiya Lahadi cewa hare-hare da Isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman Damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin bayan da irin hakan ta faru a watan jiya. A jiya Lahadi da ranar ne jiragen saman yakin Isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman na Damascus, da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin, kamar yadda hukumar sa ido kan haƙoƙin bil'adama a Siriya da ke da mazauni a Birtaniya ta sanar. Hukumar ta ce an kai harin kan hanyar da jirgi ke tafiya a kai kafin ya ɗaga sama, ta kuma sanar da ƙarar wata fashewa daga ɓangaren wani filin jirgin saman soji a yankin Mazza a ɗaya ɓangaren na Damascus. Wani jami'i da wasu ma'aikata biyu ne suka samu rauni a harin da ya auna cibiyar sojin kare sararin samaniya da ke yankin na Mazza, ciwar kungiyar ko kuma hukumar da ke sa ido. Hukumar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta ce wani makamin roka da aka yi kuskuren harbawa ne ya janyo fashewar da ta haifar da samun dimbin waɗanda suka jikkata kuma suke kwanci a asibiti a Gaza a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata. Fashewar da ta afkuwa asibitin Al-Ahli ta haifar da nuna ɓacin rai tsakanin ƙasashen Larabawa da dama. Falastinawa dai sun zargi Isra'ila da kai harin, inda Isra'ila ta ce wani makamin roka da Falastinawa suka harba ne ya yi kuskuren sauka a kan asibitin. Ma'aikatar lafiya da ke Gaza ta ce mutane 471 ne suka rasa ransu a harin, inda a ɗaya ɓangaren Isra'ila ta ce adadin bai kai haka ba. Wani bayanin sirri da Amurka ta fitar da ba a tantance ba ya kiyasta mutuwar mutane da ya kama daga 100 mafi karanci zuwa 300 na adadi mafi yawa. Fashewar da ta kashe da raunata farar hula da dama a asibitin na Al-Ahli da ke Gaza a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata ta afku ne sakamakon harin makamin roka. To jama'a, ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar tun bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur. A watan nan na Nuwamba, hukumar kididdiga ta NBS a Najeriya ta ce hauhawar farashin kayayyakin ya karu da kashi 27.33, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ruqayya Basha ta aiko mana daga Abuja.
Hauhawar kayayyakin masarufi babu kakkautawa a Najeriya abu ne da ke ciwa talakawan kasar tuwo a ƙwarya, ganin cewa yanzu lokaci ne na kaka, inda za ka ga mafi akasarin manoma sun girbe albarkatun gonakinsu sun shigo da shi kasuwa, wanda hakan ke taimaka wajen sauƙaƙa kayayyakin masarufin. Sai dai a wannan lokaci farashin na kayayyakin masarufi ruɓanya kansa yake yi. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa, wato MBS, a rahoton da ta fitar a watan Nuwamba ta ce hauhawar farashin kaya a Najeriya ya karu da kaso 27.3 a watan Oktoba. A hirarsu da muryar Amurka, 'yan Najeriya sun bayyana yadda farashin kayayyakin masarufi ke ta tashin goron zabi a ƙasar.
Sunana Bashir Mai Shinkafa. Yanzu ana cikin kaka, wanda lokaci ne a duk shekara irin wannan yanayi zaki cin ma abinci yana yin sauki. Amma yanzu daidai gani yadda abincin ya kamata ya yi sauki, sai kuma masifar ƙara hawa take ta yi. Kamar masara, yanzu zaki ga ana sai da buhun masara naira 44,000, yanzu kenan sadda ake gyaran ta, ina ga lokacin rani sadda ba kaka ba. Zaki ga su wake, su abunan dawa da gero, abin sai dai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sunana injiniya Adamu Attahiru daga birnin Kebbi, jihar Kebbi, Najeriya. Gwamnati ba ta bada tallafi akan wannan noman ba, sa'annan kuma waɗanda an ka ba ƴan ƙalilan ba manoma ba ne. So an samu cikas ƙware da gaske da an ka cire tallafin, saboda kayan abinci sun yi haɓaka, sun tashi goron zabo. Saboda litan mai da ake saye naira akalla ƙasa ga naira 100, yanzu ta koma naira 700.
Shin ko me ke haddasa hauhawar kayayyakin masarufi a irin wannan lokaci da a baya ake samun saukin su a lokacin kaka? Tambayar da na yi wa Aliyu Usman Jibo kenan, masanin tattalin arziki kuma malami da ke makarantar koyar da malamai da kuma shari'a da ke jihar Jigawa. Ga kuma abin da yake cewa,
gana ta tsadar masarufi a yanzu ta zama ruwan dare a Najeriya, duba ga yadda abubuwa suke faruwa, wanda yake taɓa talaka sosai. Babban dalilin da yasa aka samu wannan shine, na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi. Lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu. Akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta bi ganin cewar kayayyakin masarufi da cimaka sun yi sauki. Ko da yaushe na kan bada misali da shi kansa tallafi na noma din. Muka duba tallafi na noma, akwai matsaloli a cikinsa. Gwamnati tana ba da tallafin yayin da wasu manoman masu riga sun gama aikin nomansu. Hakanan gwamnati takan ba da tallafin ga waɗanda ba ma noman suke ba. To indai gwamnati za ta fitar da tsari mai kyau na ganin cewar mutanen da suka dace su ne suka rabauta da wannan tsare-tsaren da gwamnati za ta fito da su, to muna fatan za a samu sauki sosai.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasa sun koma ga gwamnatin tarayya domin ganin irin tufkar da za ta yi wa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar tallafi da cigaban tattalin arziki ta Jamus ta bayyana cewa hukumomin Taliban a Afghanistan sun kama wasu ma'aikatan ba da agaji hudu 'yan kasar Jamus. Mai magana da yawun ma'aikatar ta shaidawa kafar labaran Associated Press cikin wata sanarwa cewa an tabbatar da kama ma'aikatan na GIZ kuma suna tsare a yanzu haka, duk da dai ba a samu wani bayani a hukumance ba dangane da dalilin da yasa ake tsare da ma'aikatan. Ta kara da cewa ana yin dukkan mai yiwuwa kan jiki kan karfi da bin duk hanyoyin da ake da su na tabbatar da ganin an sako ma'aikatan. a watan Agusta shekarar 2022 ne dai Taliban ta dawo bisa karagar mulkin kasar ta Afghanistan bayan da dakarun Amurka da na NATO suka tattara nasu da dakarunsu suka fice daga kasar. Ofisoshin kasashen ƙetare da dama da suka hada da ofishin jakadancin Jamus da ke birnin Kabul suka rufe ofishinsu suka fice daga kasar. Wani jami'in coci ya shaidawa kamfanin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa an sako limamin Michel dan kasar Jamus da aka sace bara a Bamako babban birnin kasar Mali. Tashar Nishambo na Michel da ke Afirka ya shaidawa kamfanin labaran Reuters ta wayar tarho cewa an sako Father Lor. Nishambo ya bayyana cewa tabbas an sako shi amma ana jiran samun karin bayani daga hukumomi. Gwamnatin kasar Mali dai bata ce kala ba a lokacin da aka nemi jin tabakinta. Shi ma wani mai magana da yawon ofishin jakadancin Jamus ya ki ce ufan akan lamarin. Father Lord ya kwashi shekaru 30 yana zaune a birnin Bamako na kasar ta Mali.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Bannin Najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin Chadi waɗanda hararen mayakan Boko Haram suka kassara a baya. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Yankin tafkin Chadi da ke jihar Borno a shirarar maso gabacin Najeriya da kuma rikicin Boko Haram da ta baya. Gwamnatin jihar Borno ta ce a shirye take ta saki farfado da yankin tafkin Chadi don haɓaka harkokin noma da kamun kifi a wannan yanki da ta gauron suna da kuma ke makwabta da jihohin Afirka guda uku da suka haɗa da Nijar da Kamaru da kuma Chadi da ke kan iyaka da tafkin. Da Allah ya albarkata da tattalin arzikin ƙasa, harkokin noma dai na bada gudunmawa a jihar Borno fiye da kashi 65 na tattalin arzikin kasa. Masana dai sun yi kiyasin cewa jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa na fama da karancin abinci sakamakon tashin hankula da suke fama da shi a baya. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce zai yi duk ya mai yiwuwa ya ga sake farfado da harkokin noma a yankin tafkin Chadin da Allah ya albarkata da arzikin kasa da kuma yayan gungiyar Boko Haram suka yi kaka gida a baya.
Kuma ka san mutane ba su samu ta noma ba sai shekara biyu uku da sun wuce, har yanzu akwai yunwa. Insha Allah muna tsammani kafin mu bar wannan lokacin za a samu lafiya kuma za a samu bunkasar noma, insha Allah za mu bar wannan. Amma yanzu zuwa manan niyyarmu shine mu bude hanyar nan cewa mutum zai shiga cikin ruwa har ya tafi Chad. Kuma mutanen mu da suke zama Bagasola suna so su dawo. In ba mu bude wannan hanyar ba, kasuwanci a tsakanin Chad da Nijar ba zai karfi ba. Don saboda haka muka je muka duba yanayin ma'aikatan da suna aiki suna so su gyara hanyar don saboda kwale-kwale ya wuce. Alhamdulillah kuma mun zo mun tabbatar cewa kamar kilomita 10 an yi kanal har zuwa kilomita 10. Muna so mu sare kasan akalla gefen dama da hagu mutane kamar 10,000 su samu su yi noma. Insha Allah shine ne mu
shi ko Mr. Peters Dogara wannan jarida ne da ke da wuce-wuce a kan yankin tafkin Chadin. Na kuma tambaye shi ko ya yake ganin wannan yankuri na gwamnan, sai ya ce
to kaga ana budewa wannan ruwan nan zai taimakawa ta mazaunan Baga da dai ta wuraren Lake Chad area na samu su dinga kasuwanci. Kaga kasuwanci ba lalle kawai sun zauna sun dogara ga kasuwancin su a cikin Baga kadai ba, za su iya kasuwanci zuwa kasashen waje ta hanyar ruwan nan. Ba lalle sai an je an bi jirgi ko kuma an ce an zagaye kasa ba, don kaga wannan makarin kanshi ma wata shortcut ne, karamin yanka ne kawai zuwa zaka shige wayannan kasashen. Na kuma banda wannan akwai harkan kasuwancin kifi, to kaga wannan kuma zai kara bude kasuwancin kifin a wannan area nan ta Lake Chad area nan. Kuma kaga wannan wannan wurin wannan zai kara kuma tsaro saboda jama'a ra su dawo. Kaga dai duk wani harkan yan ta'adda da wani menene shi ma wannan za a kula da wannan, da yake kuma za a samu sojoji wanda suke gadin ruwa. Kaga banda wannan kuma zai taimaka kuma ta harkokin noma, saboda kaga wannan ruwan nan da aka samu tsaro a nan wurin nan, yan kauyen nan da suke a wurin nan za su samu su ringa noma a kuma samun harkan samun abinci. So abun nan da gwamnati yake so ba karamin abu bane, babban abu ne sosai, wanda in har ya samu ya biya wannan burin nan to ba karamin taimakawa Najeriya ba Borno kadai ba har Najeriya, saboda kaga dai za a samu haraji ma yana shigowa ta hanyar nan. Kasuwancin kuma ita karan kanta ma kaga mutane za su samu abu daya biyu ana jujjuyawa, kaga zai taimaka a rage karfi ma jinginawa gwamnati. So ni ina ganin wannan gaskiya zai taimaka in har ya iyayinta.
Wannan jarida yake jihar Borno da kuma yake rutu-rutu a kan yankin tafkin Chadin, Mr. Bitrus Zogara, ke bayani game da farfadon da yankin tafkin Chadin da gwamnan ya ce zai yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 160 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na VOA na garin Gashuwa a jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman rani suka shigo zauren don bayyana yadda sana'ar su da noma suka sauya rayuwarsu wajen mai da su masu dogaro da kai. A baya garin dai ya ɗanyi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta garin, amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi. Matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa ta garinsu ke taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki da ma karɓar baƙi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar Gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa nakalaci. Duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa, wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa har can tafkin Chadi. A makon jiya, Ali Rabkana Gashuwa ya ɗauko bayanin yadda sana'ar ta sa matasa suka zama masu sukunin aljihu. Matasan da suka shigo zauren sun haɗa da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi, zai nemi taru, zai nemi sukali ya watsa da kugiya da sauran duk abin da ake kama kifi, duka mutum sai ya tanadi wannan. Kuma na farko kuma sai ya iya ruwan matuƙu. Gaskiya kogin Gashuwa ɗannan kuma Dugu Yobe yana taimakawa Yobe, yana taimakawa Bauchi, yana taimakawa Jigawa, har gefen Kano da gefen Niger kamar jihar Difa, kuma da gefen Chadi ma duk yana taimakawa wannan. Kuma sannan mafi yawanci duk mutane da suke zaune a kan kogin, Allah ya sa wa gun albarka, ana noman tumaturi, tattasai, albasa, attaruhu, shinkafa da sauran noman alkama ma ana. Kuma sannan noman yana baiwa jihar tattalin arziki fiye da yanda ba a tsammani. Kuma sannan wannan da shi ake alfahari, yanzu duka in ka zo daga in ka taso aka ce daga Gashuwa kake, kowa zai tunanin kifi, saboda gari ne mai kifi, gari ne wanda kuma matasan suka rungumi sana hannu biyu suke neman na kansu, suke kaucewa zaman kashe wando. Kuma sannan yana ba mu tattalin arziki, duk wanda suke zaka ga mutum ya biya maka ya je ya ba tare da ya dogara ga gwamnati ba. Kuma za ka tadda mutum ma shi ma duka zai iya biya wa mutum 4-5. Akwai masu arziki a cikin wannan al'amari, wanda sun samu rufin asiri, wanda in ka duba da baya ba su da komai, amma in suna wannan harkar suka ci gaskiya da rukun amana, to za su ci gaba sosai. Kuma a tattalin arzikin zai haɓaka, za ka tadda mutum yana da abin nasa na kanshi.
Har wannan sana'ar takan kai ga mutum ya tara kuɗi yanzu kamar bana, watakila ana maganar kujerar maka wajen naira miliyan 5 ne ba?
A ware makwa, akwai wanda in ya fita yanayi ne, wani zai iya fita in ya samu sa'a zai samu 100,000, wani 200,000, wani 50,000, wani 5,000, 2,000, ya danganta da yanayi. Akwai duka duk yayin da in dai ka fita din ka iya harka, ba za ka rasa abin da za ka samu, ba za ka rasa abin da za ka ci ba. Ya zama mutum ko na abu dama yanda ake samu, sai ka jajirce, ka yi haƙuri da kaɗan wata rana za ka je har ga mai yawa.
Suleiman Yunusa Yakubu, yi mana bayanin cinikayya ta kifi. Idan mutum ya samu ya kama kifi a wuni, kamar nawa yake samu ne kuɗin shiga?
To shi wannan abu bayan na baka kaya, za ka iya zuwa ka siyo kifin nan, ka sarrafa shi, ka samu kaɗan yau, gobe ka samu da yawa, wata ran ma ka iya zuwa ka siyo, ka sarrafa, kuma ka rasa.
Ai, ba ka yi wani ƙarin bayani ba, Suleiman. Yi mana cikakken bayanin yadda lamarin yake.
To yadda lamarin yake, a ni a kullum na fito a kasuwa ta, zan iya samu 5,000, to samu 6,000, wata ran Allah ya buɗa mu, zan iya samu naira 50,000, wata ran ma zan iya fitowa in na juya kayan nan haka zan tsere shi ba tare da na sina ba, kuma na zuba kayan sun nan nawa haka zan tsere shi ba tare da na kama komai ba, haka zan fito matsa kayan nan haure gida.
Ahmad Ado wani akwai wasu da suke cewa kan yi wani siddabaru ma mutum yana iya zuwa ya nemi irin siddabaru din nan ma'ana a yi wani abu mutum ya je ya kasa ganin kifin ma ya yi ta wahala ko ya yi wa wani laifi ko sai wani ya ba wani hakuri.
Ana yi ka.
Yi mana bayanin yadda lamarin yake faruwa da yadda ake warware shi.
To ai ni da ka san ni ba na yi ko ban sani ba ko dai mutum zai muni.
Su me sake dariya? Ai labari ne ka taba jin labarin an yi haka?
Eh muna ina da samun labari amma ni ban taba ganin mutumin da aka yi ba sai dai in ji an ce za a yi wa ne an kare abin amma ni dai da bai taba da faruwa da ni ba.
Abubakar Adamu kai fa kana da irin wannan bayanin na ko irin waɗannan ƴan abubuwa?
Eh gaskiya akwai.
Yi mana bayani.
Dan mu mun sha zuwa su muka je mu za a ce kauyuka ke zuwa da ken hanta su ba wai mutum ɗaya bane yake tafiya in su ne na taru ɗan wannan gari za su je wannan ƙauyen za su je wannan ƙauyen za su je to ya ce ga wanda zai fara higa to anan ne kuma rigima za ta balle wannan ya ce zai fara higa wannan ya ce zai fara higa idan aka bata ɗaya rai kawai duka wanda ya higa ɗin ko a tura mai karaya ne ko kuma a tura mai yayi ya danne masa wannan tarin in wannan wanda aka mai abin nan in yana da shi ma wannan asirin zai iya haƙura da tarin ya bata a cikin wani ya higo shi ma ya masa. Wannan ana yi sosai in mumin haɗuwa ma'ana mana wani abu.
Abubakar Adamu wannan ya nuna akwai wato kungiya kenan ta masuntan nan.
Kungiya ce ƙauyuka ne yanzu kuka nan gashuwa akwai sarkin ruwa kuma bayan sarkin ruwa akwai wanda suke da taru sun kai kamar mutane biyar haka ko shida wanda duk in an ta tafiya su za a iya tafiya da su a anguwa ɗaya ke za a iya ɓata wa ɗaya mugunta. Ana yi wani abin sosai.
Ko mutum ya je ya ga tarihin ya shi kawai a cikin komar zagowa
ya hau. A danne a dinka tarihin ya ke ya fita kawai duk jan da za a yi ba zai fita ba. Ko kuma a tura masa ƙarayen da tarihin na hizai ya ɓaci.
Haka
ƙarayen kifi ne wanda gaskiya bai da daraja sosai. Ƙaya ne kuma da yi sosai.
Yawwa to ai bari mu sa Kabiru Muhammad Sale ya yi mana bayani dalla-dalla. Faɗa mana nau'o'in kifi da ake kamawa dalla-dalla mu ji mutane su fahimta.
Akwai karfasa, akwai musko, akwai gwada, akwai karaya, sanu, taru, akwai kawara.
Na'am.
Akwai barji kuma, akwai barya, akwai lamsa, akwai sawayya, akwai kausa duka.
Kabiru har guda nawa ka faɗa ne kenan? Naji sun kai wajen bakwai fa.
Eh sun kai bakwai ma. Aka kai goma.
Kafin mu koma wajen Ali, waɗannan ya yanayin girmansu yake ne? Kullum ana samun su a waje ɗaya ne ko kuma ya lamarin yake?
Ana samun su a waje ɗaya. Amma ko mu nan mun fi samun karfara san wasu. Da gawara da tarwada mun fi samu a nan.
Ina jin watakila akwai wanda Abubakar Adamu yake cewa wani kifi mai yawan ƙaya sai ya sa mutum ya kamo shi.
Ne wannan abu. Karaya.
In rana ta ɓaci mutum ya kamo waɗannan babu wata riba sosai.
Babu. Ba wannan riba duk kai ne jiki kuma ƙanana ne.
Tana harbi.
In kuma ta sama kaya ma zazzabi.
Zazzabi?
Yana da daiki ne ke
ba. To in mutum ya ga irin wannan ma watakila sai ya janye kawai ya haƙura kawai.
Zai janye ya haƙura ya haƙura.
Bari mu koma wajen Ali kafin mu buɗe zauren gaba ɗaya fara zantawar sosai saboda muna da lokaci. Ali Raf kana gashe yi mana cikakken bayanin yadda shi wannan tunda bana a wajaje an samu ruwan sama kwanan nan ma akwai wajaje da yawa a yankin Arewa maso gabas da an yi ruwan saman ai kuma bara an yi ambali banan ma an yi ambali amma ina jin bai kai na bara ba.
Hakan.
To ya sar kamar yadda ake cewa tafkin Chadi ya tsulanci ya kankanci menene hukumomi za su gyara wannan abin?
Tun da daɗewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogin ruwa ya zama yana wadata. Akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai ƙasa ta daina komawa cikin kogin nan. To inda ƙasa tana komawa cikin kogin nan to ruwan yana kaɗan. Ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yanda akwai wasu ƙasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu. To wannan ruwan ya kamata a ƙara buɗa shi. A samu don ya zama yana zama yana shekara a wannan gurin baya yankewa. To matsalar da muke samu wani sa'in ruwan in yi yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali. Saboda rayuwar tamu mu a nan ɗin gaskiya mun dogara da kogin nan 100-100 kuma a cikinsa ake samun abubuwan da yake abokan tattalin arzikinmu na wannan yankin namu. Saboda yayin da aka ce an samu ƙarancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin ni'iya su.
Ku dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. a madadin matasan na garin Gashuwa masu sana'a su da noman rani da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo shirin. Naku Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka dai hukumar da ke kula da kuma tantance ɗaliban lauyi a Najeriya, wato Nigerian Law School, ta dakatar da jami'ar Bez da ke birnin Abuja ci gaba da ɗaukan ɗalibai da za su karanta ko yin nazari a ɓangaren shari'a a ƙasar hada tsawon shekaru biyar. Wata sanarwa da cibiyar ta fitar ta bayyana cewa jami'ar Bez, wanda mallakar mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ne, wato Dr. Yusuf Dattti Ahmed, ta karya ka'idoji da dama na ɗaukan ɗalibai da za su karanci fannin lauya a jami'ar. Sai kuma jaridar Dabanga. Jaridar Dabanga ta bayyana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai a jihar Ondo na shugabanci tsakanin gwamnan jihar Rotimi Akeredolu da yanzu haka ba shi da lafiya, da kuma mataimakinsa Mr. Loki Aidatiwa da kuma 'yan majalisun dokoki kin jihar a waje daya. A dadai 'yan majalisun dokokin jihar sun yi yunkurin tsige mataimakin gwamnan ne, inda shi kuma mataimakin gwamnan ke ci gaba da ikarin cewa ya kamata a bashi ragamar kasancewa muƙaddashin gwamna. Jaridar Banga ta ruwaito shugabannin adawa a jihar, musamman ma na jam'iyyar PDP da sauran kungiyoyi, na kira ga gwamna Rotimi Akeredolu da ya sauka daga kan muƙaminsa kasancewar bashi da lafiya, domin ba da dama ga mataimakinsa ya kasance gwamna domin gudanar da harkokin mulki a jihar. Har ila yau muna jaridar The Punch, inda ta ruwaito kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC ko kuma Red Cross na cewa yanzu haka akwai mutane kimanin 25,000 da aka yi rijistar su da kungiyar a matsayin waɗanda suka ɓace cikin shekaru 10 da suka gabata a Najeriya. Kakakin hukumar a Najeriya Aliyu Dawobe shi ne sanar da haka a wani taro na ƙasa da ƙasa da aka shirya domin ganawa da iyalan waɗanda suka ɓace a shekaru da dama da suka wuce a Najeriya sakamakon rigingimu daban-daban. Sai kuma jaridar Blueprint, ɗaya daga cikin manyan labaran da cewa yanzu haka kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a Abuja ta soke zaben da aka yi wa wasu 'yan majalisar dokokin jihar Plateau 11, bayan da kotun ta zargi jam'iyyar PDP da kasawa wajen gudanar da zaben cikin gida kamar da kotun ta umarce ta ta yi tun farko. Wannan mataki, in ji alkalin kotun ɗaukar ƙara Justice Okon Abang, ya saba dokokin zaɓe, don haka a 'yan jam'iyyar APC da suka zo na biyu a zaben su ne za su maye gurbinsu a jihar ta Plateau. Tuni dai wannan kotu ta yi watsi da zaben da aka yi wa wasu daga cikin 'yan majalisun dokokin tarayya da na dattijai kai har ma dai da gwamnan jihar. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka babban bankin tarayyar Najeriya da bayyana cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi a Najeriya har illa masha Allahu sabanin wa'adin 31 ga watan Disamba na bana. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a takaice.
Jami'an ma'aikatar lafiya a Gaza sun ce dakarun Isra'ila da ke yaƙi a yankin 'yan kamahuri zaune na gabar kogin Jordan sun kashe akalla Falasina 8, zai hada da ɗan bindiga guda a cikin sa'o'i 24, a yayin da wani ɗan dangwalolin tsagaita wuta a yaƙin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza ya shiga rana ta uku. Tashin hankali ya ƙaru a yankin na gabar kogin Jordan a 'yan makonnin nan, tun bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata, lamarin da ya ƙyasta wutar yaƙi a yankin zirin Gaza. Dakarun Isra'ila sun kashe gwamnan Falastina suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin na gabar kogin Jordan. Kafar yada labarin Syria ta sanar a jiya Lahadi cewa hare-hare da Isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman Damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin, bayan da irin hakan ta faru a watan jiya. A jiya Lahadi da rana ne jiragen saman yakin Isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman Damascus, da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin, kamar yadda hukumar sa'ido kan haƙoƙin bil'adama a Syria da ke da mazauni a Birtaniya ta sanar.
Masu sauraro, baki dai abinda ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana, idan Allah ya kai mu, za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. yanzu kan a madadin Hauwa Sharif da ta tsaya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a wannan lafiya.